الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم.
وصلي
كنن لكاريري منا.
وأما نزافة جسمه.
أما وتصفر من ذكي من زن الله صلى الله عليه وسلم.
وطيب ريحه.
لكم دارن كمشي نسا. Da kuma kanshin gumi na sa
wanda za a tuhu anil abdal
da gargara sa game da kabance kabance
wa aurati jaddi
da kuma aura jiki
fa kana karkasta Allah ta'ala fi dalika
ajiga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ubangiji yake bance shi a cikin wannanan ka
yukanda
ita da kebance kebance
dan tu yanzu gai
wanda ba same ta wani saba
ثم تمرها بنظافه الشريعه
سنن ubangiji ya cika ta da tsaftar nan ta shari'a
wajdalil
bidlati ta dun nan sunna guda goma
wa qala
manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada
buni addinu ala nazaa
ayyina addini ya buta tsafta
haddathana sufyanu bin al-aas
sufyanu dan afi ya mana hadisi
wa ghayru
dan kai ba dai ba
qalu
suka ji suka ce
haddathana
Aman dan Umar ayi mana hadisi
qala haddathana
Abu Nu'aym Abu Abbas Razi ya bantan mana
qala haddathana Abu Amr
kuma ce Abu Amr Jurudi ya mana hadisi
qala haddathana Ibn Sufyan
kuma ce Ibn Sufyan ya bantan mana
qala haddathana Muslim
kuma ce Muslim dan Hajjaj Sa'id Sa'idi ya mana hadisi
qala haddathana Utaymiyyah
yace Utaymiyyah dan Sa'id ya bantan mana
qala haddathana
shi kuma yace Jabir as-Sadiq dan Jabir dan Sulaiman ya mana hadisi
anta dace
shi kuma daga Thabit al-Bunani daga sayyidina Anas dan Malik Allah ya kare daga gare shi yace
ba shamimtu ambar
ban taba shi kan turaren ambar ba da dai
wala miska
ko kuma turaren almuski
wala shay'a
ko wani abu wanda yake mafi dadi fiye da kancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an gabo daga Jabir dan Samurata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kun duku ki nasa ala sai shi Jabir yace
ko
ya ci layi barda sai na hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kanshi
annawa afraja min juhunati
kai ka ce annabi ya fito da hannunsa ne daga baccin mai sai da firari wannan sa ko ya fada yace haka manzon Allah yake annabi ya shafa nan sa tirare ko ko bai shafa nan sa tirare ba yana gaisawa da abokin gaisawa
to
sai yana wannan yini na sa yana jin kanshi na sa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan sa hannunsa a sakan dan karamin yaro to sai a gane shi sai a gane tsakanin yara saboda kanshin hannun annabi sallallahu alaihi wasallama
wala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi dari
anan wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya rinsa a gidan sayyidina Anas to sai ya gumi sai mahaifiyar Anas ummu sulaimin ta zo da wata kwalaba tana tattara gumin annabi sallallahu alaihi wasallama to sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya tambaye ta game da haka sai take cewa muna sanya shi a cikin turaren mu ne sai ya zama ya fi kowane turare kanshi Imam al-Bukhari ya ambata a cikin tarihin sa babba daga Jabir dan Abdullahi
dan yakuni annabiyyu sallallahu alaihi wasallam
yace annabi sallallahu alaihi wasallam bai kace yana gushe ina bi ta tabarki ba ake wani ya biyo wannan tabarki
illa arafa annahu talaka
fati ya san cewa lalle annabi ya bi wannan hanya saboda kanshin taron sa daban ne
wada kara ishaqu bin rahawayhi
ishaqu bin rahawayhi ya ambata cewa wannan nanka
kanat ra'iyatuhu
kanshin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba tare da tarari ba
wa rawani
إمام المزني يا رويتو إمام الحربي
daga
Jabir dan Abdullah
Arda
fannin Nabi sallallahu alaihi wa sallam kalfa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa
sallam
ya kusurta ni a bayansa sai na sumbata mun annabta da bakina
kare min mu alayya
to sai na ji kawai karfin tare na ko ina lullube ni baki daya aji ga shakin wanda suke kulawa da labaran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun rawaito da tazudin annabi sallallahu alaihi wa sallama
annahu kana
cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gabance idan ya nufi zai shiga bayan gida
in shaqqatil
ardh sai kasa da kece
wa mutala'at ga'ida
sai ta hadisi abin da ya fito daga annabi
wa qawlan
da bawani na sa
wa fa'ati zalika ra'ihatun tayyibah
sai kuma duwan kanshi da dada ya lullube guri
sallallahu
alaihi wa sallam irada amincin Allah ya tabbata gare shi
wa atana da muhammad bin sa'adin
muhammad dan sa'adin wato ya kawo isnadi
katibul waqi
wanda shine sakatare da imam al-waqidi
a
cikin wannan magana ya kawo isnadi daga nana insha Allah ya kare ta gare ta cewa nana insha ta faɗa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam
innaka tatikala
cewa ya rasulullah muna ganin kana shiga makke wai ba ma ganin komai daga gare ka na daga kabanta sai mun Allah ya ce yana na Aisha awa ma alimta aikin san cewa ita kasa tana hakiki abin da yake fitowa daga annabawa ne ba a ganin komai daga gare shi imam al-ghazali ya ce wannan hadisi ko da bai zamanto mashhuri ba to a cika wasu malamai daga cikin ma'abota ilimi sun faɗa da cewa wa'annan hadisi guda biyu wato tsantsar kaka ne daga annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan shi ne faɗin shashin majiya imam shafi'iyyu al-imam abu nasir dan sabbagu ne ya kaito wannan a cikin littafin sa suna shamil tibawi al-malikiyya ash-shafi'iyya
wa qala hakalla qawlayni anil ulama'i fi dhalika abubakr bin sabiq
abubakr bin sabiq al-malikiyya kaito wannan suka guda biyu daga malamai a cikin wannan nanka a cikin littafin nan nasa mai dogon suna
fi furu'il malikiyya ki wa nakrin dumalan ya kala umminha ala madhabihim min tafari ash-shafi'iyya
da sunan littafi ne albadi'u fi furu'il malikiyya wa takhrij ma lam yaqalahu minha ala mababin min tafarihi shafiyya
wa shahidu hadha
shahidun wannan magana
annahu sallallahu alaihi wa sallam
cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam
lam yakun minhu shay'un yukrahu
babu wani abu da ake ki daga gare shi
wala ghayru layyin
babu wani abu da za a ce ba za a tsarka ba daga gare shi
wa min hadith aliyyin
daga cikin sahih hadith sayyidina aliyu Allah ya kare da gare shi
sallatu nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam
yace na wanke annabi sallallahu alaihi wa sallam wa
dhahabtu anzuru
sai na tafi ina duba zuwa abin da yake kasancewa daga wanda ake wa wanka kamar su dafara da sauransu yace ban ga komai ba sai nake cewa ka tsare ka ya rasulullahi kana hada raye kuma da halin gaura sayyidina aliyu yace sai ga wani kanshi da dada ya bullo da gare shi ba mu taɓa cin wato misalin wannan kanshi ba da dai misalin wannan irinsa ne abin da sayyidina abubakar Allah ya kare ya gare shi ya faɗa yayin da ya sumbaci annabi sallallahu alaihi wa sallama bayan gaura ta sa yana daga cikinsa ba sayyidina Ali yana cikin wanda suka wanke manzon Allah wanda suka wanke manzon Allah mutum shi da ne wasu malamai daga cikin malamai suna faɗa in dai mutum ya kiyaye sunansu to Allah zai haramta jikinsa gaba da shiga wuta sayyidina Ali shine na farko sannan Abbas sannan Fadl dan Abbas sannan Khatim sannan Usama dan Zaid sai kuma Sa'dan wanda shi Sa'dan an ce shi kawo ruwa yake lokacin da ake wanke amin
wa min ushuru wa maliki min jinan dawahu yawma uhud
yana da cikin abin duk da muke ganin sa mu a jikin mu wanda ba mai tsarki ba to to shi a gurbin dan Allah na manzon Allah mai tsarki ne eh kage yanzu aka yi magana dai akan gumi an fadi kowa dai ya san gumi ba abin da ya rashin da kanshi eh sai kishi ya kanshin amma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bani dan gashi hasana fada cewa idan ba mu sa a cikin tarayya baya kanshi to saboda haka gumin manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam sannan ga bayan gida na manzon Allah shi ma gashi an karanta cewar idan aka zo ba a ganin komai kasa na hadiyewa sai kuma kanshi dashi a wannan guri wanda kuma kowa ya san nasa daban ne yawa sannan har ila yau ga a lokacin da manzo Allah ya kaura shi ma kanshi ya lalle garin Madina baki daya sannan har ila yau yanzu kuma an dawo maganar jini kowa da san jini ne sai ne amma banda na manzo Allah yawa shi ne yanzu alƙali zai kawo mana bayanin jini sannan kuma ya kuturta da bayanin bawali eh duk wannan tsarkaka ne na manzon Allah kuma idan mutum ya samu yin shasu to ya samu waraka ba zancen wata cuta tare da shi baki daya Allah ya ba mu albarkacin manzon Allah
wa min mushruba maliki min jinanin da
yana daga cikin sa wato shan da maliku dan sinanin yayi ya sha jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ran da aka yake kudu shi maliku dan sinanin shine baban Abu Sa'id al-Khudri eh lokacin da aka yake kudu aka yi manzala sallallahu alaihi wasallam to jinin nasa sai je ya kama gurin ya tsotsi ya shanye jinin manzon Allah da yadda ya dinga tsotson wannan jini da kuma yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta masa a nan za mu gane matsayin manzon Allah ba a kwatanta shi da kowa Allah dai ya gaya mana hurrimat alaikumul maitatu waddam wa lahmul khinzir a hayi zuwa ƙarshe an haramta muku mushi an haramta muku jini addamu din nan alif da lam ya kasa na istigraqin jinsi duk jini haramu ne to amma banda na manzon Allah saboda haka shi sa shi a maliku dan sunan ya sha jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin kuma annabi ya halarta masa kuma zamu zo na Abdullahi shi ma wanda ya sha din bayan manzon Allah ya yi shi kuma wato Abdullahi bin Zubair zamu kuma karanta shi yanzu insha Allah da fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake shi maliku dan sunan yace wuta ba za ta shafe shi ba
wa mithluhu shurbu Abdullah bin Zubair
misalin wannan shine wato shan da Abdullah bin Zubair yayi isha jinin da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kahu eh wanda Abdullah bin Zubair in shekarun sa ma kadan ne a wannan lokacin tunda kowa ya san ba a haife shi sai da aka zo Madina bayan an zo Madina ayani dade an samu wata niba ba dai dai an samu haihuwa cikin duk sahabbai baki daya eh har ma suna cewa ai shikenan kuma ba musu komai ba kiyaye su wannan mashashara ta yasri ba za ta halaka su baki daya eh ta yanke musu ma haihuwa baki daya abinda kafin suka ga bada kenan to kuma daga baya sai Allah ya sa aka samu Abdullahi bin Zubair wanda Abdullahi bin Zubair jigan sayyidina Abubakar domin dan Asma'u ne binta Abu Bakar Siddiq saboda lokacin da aka dauko aka haife shi aka fito da shi aka dinga muzahara ana kewaye garin Madina cewa ana yi wa Allah godiya ga Allah ya ba da Abdullahi bin Zubair to Abdullahi bin Zubair manzo Allah ya masa tahniki ila an ce da yawun bakin sa eh ila kuma an ce a an taura da binu aka bashi saboda ka Abdullahi bin Zubair shine wanda ya zo yake cewa ya Rasulullahi mi ko hannunka ne maka mubaya ita mubaya maka aka yi ta to amma saboda garin ciwo bai samu wannan ba a iya wannan hankalin nan ba tunda kaga shekarun manzo Allah goma ba Madina to amma iya wannan hankalin nan sai ya Rasulullahi ba nan hannunka maka mubaya to saboda haka shi Abdullahi bin Zubair yana da cikin manyan sahabban manzon Allah waɗanda ba wai manyan shekaru ba waɗanda suka sami wato sadaukantaka ila ne sadaukantaka nan saboda jinin manzon Allah ne sha anan an yi manzo Allah kawai sai annabi bace je kai jinin ne inda yake dace to da ya fito kawai yana zuwa sai kawai ya bude bakin sa sai ya fiye jinin nan eh ya dawo jinin manzo Allah sai annabi kalle shi ce masa Abdullahi bai ina kai jinin nan sai ya zuwa ai ka ce kai shi inda yake na kai shi inda yake sai annabi ta ga yaman da gaskiya ko ka shan yake na kan ya Rasulullahi to shikenan wallahi laka min an-nas wa lin-nas minka to Abdullahi bin Zubair wannan jini ne shi na manzon Allah shi sa ba a iya tunkara sa a gurin yaki ba a iya tunkara sa a gurin yaki saboda shugaban sa daukai ya bashi jinin sa ya sha shi sa da aka zo hatta Hajjaj da ya kashe shi ai ta baya ya biyo masa ba wai gaba da gaba ba so haka Abdullahi ibn Zubair ya sani dan an taba tambaye wani malami haka ce man ashja'ul arab wai a garba waye ya sasa rokan taka ne sai in go irin su muhallab dan abi sufra da wani da wani da wani a zuwa bayan ya faɗa su guda uku sai aka ce a ya ba mu ji ka ce Abdullahi ibn Zubair ya ce a to ai sai aka ce mu a cikin mutane mu mun dauka wannan Abdullahi ibn Zubair ba mutum bane ba saboda take kutsawa cikin yaki ya kumbuto lafiya to sai muka dauka ba mutum bane kai kuma tambayar da kai mun taka ce mun a cikin mutane eh to dan Abdullahi ibn Zubair matsayin sa ya kai kware da gaske Allah ya ba mu albarkacin su faqala alayhi wasallam man zalla yati da shi waylun laka minan nas wato kai kanka daga mutane wa waylun lahum minka kuma kai can su daga gare ka eh malamai suka ce kamar irin lambar nan ta mota l da ake sawa don a kaida sai muka samu mai rijista idan wani da ke ka sai ya biya in ka je ka da wani sai ya biya ka yawa to haka shi Abdullahi bin Zubair ya koma
ولم ينكر عليه
بإنكار يا كان صبا
وقالوا ينهر من
الرويت وقتل من ونن أنو دجا اليوم وتماتا وتتجبه لمن ذن الله صلى الله عليه وسلم
وقال لها
ومن ذن الله صلى الله عليه وسلم يتي لإيكا بالاشك آرت كارت شون تكين شبار أبدا
ولن يأمر واحدا منهم
ما وانقا يتي بيتشي دوان شده شاجن دوان دي سابولي باتي أوان شبا جيبا sau da yi a fitarki na mutum wanke baki eh wala na hawa an aurata sanan bai cika kare ba in an samu dama wa'i
wa'idu hadhihi al-mar'ati allati
imam al-qayyim yace hadisin wannan mata wannan da ta shaji nan bawalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne ingantacce
da ma ta da kudini muslima wa al-bukhari ifrajahu min dalili
imam tar kudini ya rubuta wa bukhari da muslim fitar da shi a cikin sahihin littafin su
kuma hadhihi al-mar'ati
eh so da ita wannan mata barakatu
wa qulubati
amma in sabani a cikin nasaba ta ta wasu malaman sun ce ita ce ummu aymana ta kasance ta ne ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hidima ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wani abu shine ta san dabino wanda yake sanya shi karkashin gado na sa wanda yake ba wani a cikin sa da dare to sai wani dare sai yi ba wani cikin sa sannan sai ya nemi wannan wato ita san wato wannan abu shi nasa sai ya duba sai ga babu komai ciki sai tambayi baraka wato game da ina ba ina wannan abin da ya je a ciki sai daga cewa na tashi ina mai zan yi shirwa ne sai ko na shanye ya rasulullahi ni ban ma san ba wani ba ne ibnu jurayz ya rawaito hadisin nan nata da wani nasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ban ce an haife shi maksunan abin yi wa kaciya abin yankewa cibiya a rawaito daga mahaifiya ta sa ana na amina cewa ita fada na haife shi da tsarka babu kabanta gare shi an kafa daga na aisha Allah ya kare ta gare ta ban taba ganin madaurar wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ba da zai yi an kafa daga sayyidina aliyu Allah ya kare ta gare shi ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wasiya wani ba ka da wani wanke shin ba ni ba domin babu daya da zai ga al'aura ta ba ce an shafe idan ya ta sa ya ba cikin hadisin ikirma daga Abdullahi ibn Abbas Allah ya kare ta gare su cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rantsa hasai da aka jena tasbihi sai manzon Allah ya tashi ya salla bai canja alwala ba ikirmatu ya faɗa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato mahfuzi ne abin kiyayewa fasali kenan da kare bai mana amma cikar hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam da kaifin kwakwalwa ta sa da ƙarfin magartar sanansa guda biyar da fasahar nan ta harshe na sa
da
daidaitun motsi nasa, da kyakkyawan tadodin nan nasa, babu kokonto, cewa manzon Allah ya fi kowa hankali, ya fi kowa kaifin hankali, amra bawadin da khalqi. Wanda ya lura da yadda manzo Allah yake lura da lamarin ƙarshen badin al'amarin mutane da zahirin nan nasu da gyaran lamarin al'umma da kuma ammawa da hassawa tare da matarinsa mai ban mamaki da kuma makayancin nan na tarihinsa ballantana ma a wasu abin da ya kwaran ya shi na daga ilimi ya tabbatar da shi daga shari'a ba tare da sanyi ba wato neman sanyi da yawan gabata ba ko kuma wata gogayya da ta gabatu ko kuma wani tsinkaye da ta bai minu daga gare shi ba zai yi kokonto ba cikin cewa wato manzon Allah hankalinsa ya rinda ya hankalin kowa da kuma boruwa fahimta ta sa a farkon karo wannan baya bukatu a zuwa tabbatar da shi domin dama tabbatar ce hajjika wahabu don wani bayin ya fada na karanta a cikin littafi 71 sosai na samu a cikin gaba da yalle da zafan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne mai rinjaye mutane hankali shi ne rubutunsa a tunani ya ba a cikin wata ruwaya daban sai na samu a cikin gaba da yalle da zafan nan cewa Allah ta'ala bai ba wa wato gaba ɗaya mutane tun daga farawar duniya zuwa ƙarewarta abinda ya shafi hankali idan an kwatanta da hankalin annabi sallallahu alaihi wasallama ba sai kamar ƙwayar nan ta yashi daga cikin tsakanin yashin duniya wato gaba ɗaya yashin duniya shi ne hankalin manzon Allah ɗaya kuma tak a cikin wannan yashin shi ya karba mutanen duniya baki tun daga zamanin annabi adam har kasar kiyama shi ne aqallu aqilina fi kulli afi ukira alli haqi al uqala duk wani zamani ba wanda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk haka sai Allah ya ce manzon Allah wa shawirhum fil amri kai shawara da sahabbanka a cikin al'amari ashe mutum baya barkinta da kansa cewa ni kadai na isa barne abu kaza shawara babban abu matuƙa aka ce an rasa shawara to lamari ya rushe ko shugabannin duniya ai wannan abin suka dauka tare da cewa duk wanda ya cancanci ya zama jagora Allah ina bashi hankalin mutane da yawa a tare da shi to amma duk da haka sai mutum ya nemi advice wannan sun gaba shawara abu kaza ya kamata abu kaza ya kamata to Allah ya sa mu dace
مجاهد
يا بدا
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
اسم منزل الله صلى الله عليه وسلم يا قبنتي
إذن
يتاج أتكين صلى yana ganin wanda yake bayansa irin yadda yake ganin wanda yake nan gaba gare shi da wannan ne aka bakar faɗin Allah ta'ala wa taqallubaka bis sajidin ya bu a cikin wanda daga annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce hakika ni ina ganin ku ta bayan bayana sannan wannan ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam Bukhari da Muslim an gabo da Aisha Allah ya kare ta gare ta misalin wannan na Aisha ta ce wani kari ne wannan da Allah ya kara masa ita a cikin hujja ta sa ya ba cikin shafin ruwayoyi hajjika ni ina duba ina ganin wanda yake bayana kamar yadda nake ganin wanda yake nan gaba gare ni ya ba wata ruwaya ina duba ga wanda yake bayana kamar yadda nake kallon wanda yake nan gaba gare ni baki yi dan makhalajin ya kai to wato shi baki dan makhalaj ɗaya daga cikin manyan malamai ne wanda ya littafi musnad baki musnad baki nan babban littafi ne wanda ya yi indirashi babu shi yanzu kwata-kwata ya zama babu shi a cikin al'umma amma littafi ne wanda ya tattaro ilimai da yawa kamar yadda malaman baya suke faɗa amma dai yanzu ba ga littafin sai dai a labari kawai kinin sa sannan akwai kauli ne cewa yana da wani tafsiri wanda wannan tafsiri tafsiri ne wanda ba a wallafa tafsiri irin sa ba kamar yadda Ibn Hazm yake faɗa ya ce lam yusannaf tafsiri mislahu ba a tafsiri irin tafsirin sa ba sai dai wannan zance na sa tunda shi wannan malami ya rufa shekara 276 shi ko shugaban tafsiri na duniya a yau shekara 310 ya rasu shine Imam Dabari to wanda ko a cikin Dabari ba a samu ruwaya ɗaya ta bakiyu ba wannan shine abin da Zahabi yace yace babu shakka wancan tafsiri ake magana babu shi eh so daga amma dai magana musnadin sa wannan akwai shi tunda zan tuka da yawa an ciciro malamai sun faɗa daga ciki aka ciro shi amma ba za ka samu a cikin wani guri a ce a baki dan makhalas ya rawaito a cikin tafsirin sa an faɗi kaza ko an faɗi wani abu kaza ba to da Allah kuma shi Ibn Hazm yana so ya ce musnad ne sai ya tafsiri a gurin eh wato kai shine abin da shi Zahabi ya kai masa raddi a kai Allah ta mudace
ana Aisha radiyallahu
anha an kai mu daga Aisha Allah ya kare ta gare ta
annabi sallallahu alaihi wasallam ya rafidu
annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana gani a cikin duhu
amma ya rafidu
irin yadda yake gani a cikin haske ka ga labarai masu yawa ne masu inganci ne
sallallahu alaihi wasallam da mala'ika
a garin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mala'iku ya maka shedanu amma da gowa manzon Allah na jashi ya sai dai sallah gare shi ya kuma sannan kuma wato annabi sallallahu alaihi wasallam wato an dago masa baitul maqdis irin yadda aka dago masa na jashi shi samu a mazhabin musulmi ba a yi sallah a sagai wala yusalla ala ga'ib ba a sallah sa wanda baya nan sai wanda yake nan eh su masu cewa ai ga wanda baya nan salatul ga'ibi sai suka hoja da wannan hadisi cewa ai annabi yayi wa najashi sallah najashi yana Ethiopia magana na Madina anan yi masa sallah to amma abin da yake akwai shine wato wasu ce hususiyan manzon Allah shi yawa wanda yake ne sallah sannan a bisa kaulin alƙali yarfu miki ai dago shi aka yi sauran salatin ba salat ba sallati afsa ga'i ne sallati afsa hadiri tunda gashi Allah an dago mashi yayi masa sallah to kuma wani abin ban mamaki su malaman da suke ta cewa ba za a yi sallah ba ai za a yi sallah ga ga'i jagororin su suna cewa in an yi wa wannan ga'ibin sallah a inda yake to ba za a sake masa sallah a wani guri salatul ga'i ba wannan shine jawabin da Ibn Taymiyyah da kansa a cikin Majmu'ul Fatawa yake faɗa cewa in an yi wa mutum sallah to ba za a yi masa salatul ga'ib a wani gurin ba hatta da jashi annabi ya yi masa sallah ne saboda ya san mutanen garin su ba su san musulmi bane ba to da ba yi masa sallah ba a can shi yasa annabi ya yi masa sallah amma wanda an masa sallah a garin su kawai kuma saboda iyawa bari mu zo garin mu yi masa sallah wannan kuskure ne eh kuskure ne wannan babba Allah ya samu dace wala yusalla ala man salli alayhi haka haka mai lam mai lawli ke ba a sallah ba wanda an ba sallah mana ba a maimaita sallah yawa in an yi wa mutum sallah to ba a maimaita in kaga an maimaita to wannan sai dai wato ususiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa ma bisa wannan aka ce ba a sallah afsa wani bari na jiki misali a ce an ga hannu ba ra'ayi hannun sallah ko an ga kafa ba ra'ayi kafa sallah ba a yi amma idan an sami wato surutun jiki ɗaya bisa uku na jiki an rasa sauran to wannan wato ɗaya bisa uku sai a masa Allah ai wannan surutun wato salatu arba'in kenan sai a masa Allah tunda shine mafi rinjaye yau amma hannu ba a yi masa Allah kafa ba a yi masa Allah ko wani bangare na jikin mutum Allah ya sa mu dace
wa baitul maqdis hina wa safahu li quraish
haka nan an dago manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baitul maqdis yayin da ya zubanta shi ga quraishawa haka nan ba a haka nan an dago manzon Allah Ka'aba yayin da ya gina masallacin sa na Madina amma dai to gare shi sallallahu alaihi wasallam
annahu kana yarati surayya
cewa ya kasance yana ganin tauraro 11 a cikin surayya tarsuwa kaza ne aya eh to nan tauraruwa an ce sai mutum ya zama masani a cikin ilimin taurari zai iya ganin guda 1 2 to amma shi manzo Allah yana ganin guda 11 to kaga ita wannan dukkaninta a ba dauka sai amsa gadi na ido wanda wannan shine wannan da Ahmad dan Hanbali da wani nasa amma jaji malamin din da biyu zuwa cewa mai da yake zuwa ga ilimi amma zahirin nasoshi tana saba masa babu korewa a cikin wannan ka wannan yaran cikin hususiyar annabawa da tadolin annabawa irin yadda Abu Muhammad dan Abdullahi dan Ahmad al-Azad ya zantar da mu da gaskiyar littafi na sa yadda Abu al-Hasan al-Muqri'u al-Fargani ya mana hadisi yace ai Ummul Qasim haddathatna ta zantar da mu yace ya Abi Bakar ita ma ta rawaito daga babanta yace Sharif Abu al-Hasan ya mana hadisi
Muhammadin
al-Hasan Ali ibn Muhammad al-Hasani
qala
Muhammad dan Muhammad dan Sa'id ya mana hadisi
qala
Muhammad bin Ahmad Muhammad dan Ahmad dan Muhammad dan Sulaiman ya mana hadisi
Muhammad bin Marzuki
Muhammad dan Marzuki ya zantar mana
qala
Hammam ya zantar mana
qala
Hassan al-Basri ya mana hadisi da qatar dan da'atu shi kuma daga yaya dan wasabin shi kuma daga sayyidina Abi Hurairata Allah ya kare ya gare shi daga annabi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya faɗa yayin da Allah madaukakin sarki ya dalli ga annabi Musa alaihi salamu sai annabi Musa ya zama yana ganin tururuwa akan fanduze a cikin dare mai tsanandu tafiya farsayi guda farsayi goma wala yaqudu ala hadha ba zai nisan da amsa wannan ba zaman sai yake banci annabi Musa annabi Allah yake banci annabi Musa sallallahu alaihi wasallama da abin da muka ambata shi a baya na daga shi wannan baji bayan Isra'i da aka yi da shi samun rabo da abin da ya gani na daga ayoyin Ubangijinsa al-kubra masu girma hadisai sun zo cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kayar da rukanansu wanda shine mafi karfin mutanen zamaninsa annabi ya kira shi zuwa ga musulunci kuma ya taba kayar da baban rukana tun a zamanin jahiliya wanda shi dama baban nasa mutum ne mai tsananin karfi har sai da ya kunkuma masa har sau uku kowanne annabi sallallahu alaihi wasallama shi ke kayar da shi yadda na Abu Hurairata ya faɗa
wato
shi wannan a rukanansu da ake magana a zamaninsa shi ne sadauki an ci saboda ƙarfinsa yakan tsaya a kan kilagu fatarsa ɗanya sai a sa ina tsaye a sa wasu ja dama wasu jahu wai a kada shi to amma kowa sai dai kawai ka ji fatar ta yage ya faɗi amma inda kafa suke baya motsawa shi yasa lokacin da annabi ya kira zuwa ga addini sai ce sai ce to ina mu'jiza sai ce me kake so a yi ma a mu'jiza sai ce ka kada ni sai ce ka kada ni sai ce to shikenan shi yana ganin abin da ba zai yi ba ne saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ku ya daga shi ya buga shi da kasa sai ce a wani ya bar sunan manzo Allah sai ce daga sunan shi to bari shirya aka yi na biyu aka sake buga shi da kasa to da aka yi na uku sai ce kai ai in hadha illa sihrun mustamir eh wannan sihiri ne ba makawa eh kawai zai tafi sa to wata rana muna zaune a wajen malamin sanda Allah ya masa rahama to sai ake mata tambaya shi kurkanatin nan ko ya musulunta tun da dai a wannan guri bai musulunta ba sai ce an yi wa shehu na kafin ga tambayar nan da aka tambaye shi ya musulunta sai ce eh to ba mu karanta ya musulunta ba amma zai yi wuya bai musulunta ba saboda ai a lokacin da za a yi koko wannan jikinsa ya shafi jikin annabi to ko zai yi wuya a ce wanda aka yi haka da shi ya zama bai samu tsira ba to kuma sai gashi a cikin al-isaba fi tamidus sahaba ya zo kai tsaye cewa shi rukanin nan aslama amal fati ya musulun da a shekarar bude makka eh wannan yana cikin karamin mun kiyayen gidanmu Allah ya saka muku alkhairi Allah kuma ya kara rahama gare su
Wa
qala Abu Hurairah radiyallahu anhu Sayyidina Abu Hurairah Allah ya kare ta
gare shi ya fada Ara Adam azra'a min rasul
Ice ban taba ganin daya mafi gaggawa fiye da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam a cikin tafiya ta sa
annamal ardu
tudwala kai ka ce nade masa kasa yake yi
inna la najadu amfu
wallahi muna walla kan mu a wajen bin annabi
wa huwa ghayru
shiko wato ba mai kulawa bane wato shi bane wani mai kulawa na shi da bin yake ta al'ada
wa fi tifatihi alayhi salam
yana cikin sunan ta annabi sallallahu alaihi wasallama cewa murmushin sa wato dariya annabi sallallahu alaihi wasallama murmushi ce idan manzon Allah zai yi waiwaye yana waiwayawa baki daya idan yana tafiya yake yana mai tuntura kamar yana gangarowa daga tudu fasali ke yadda ka rabe mana amma ka ga fasahar nan ta harshen annabi da balagan nan ta magana
Ika
annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance a cikin wannan ka abigire wanda yake wafi daukaka da abigiren nan da ba za a jahilci wato saukin dabi'a ba kuma wato barata manzayin maraka wata kyakkyawa da kuma takaitawa wannan na mayankan magana da kuma tatuwar lafazi da gwabin nan na zance da ingancin nan na ma'ana da karancin kallafawa an ba wa wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad karin zance nan balagar ta annabi sallallahu alaihi wasallam da fili da kuma irin yadda wato zantuka na larabci da suka hasa ban mamman Allah tambayin manzon Allah suke ya rasulullahi wa ma kaza abu kaza da fada me ma'anarsa su ba larabawa ne ba wai mu hausa ba a su larabawa da kansu annabi yana cikin su amma suna tambayar sa larabcin da annabi ya yi saboda shi wannan babi an tattara shi an fada cewa manzon Allah a cikin zantunsa babu su kallafi za a ga wasu suna magana da yaransu sai sun ta kallafawa ba za su yi ta zai iya guri kaza ba za su kawo lafazi kaza ba za su ce kaza da sauransu wani ma gurin za ka gani idan mutum ya yi gurin ta sai ga ya zama alamar barin zaman ana faɗin sa aibu ne yanzu kamar balarabin da aka ce an zo an kewaye shi kawai yana farkawa sai ce malakum taka aka atum alayya kata ka aku ikum ala zijinna ibrankawu kaga shi wai kamar gwaninta yake yi da arabiya sai ka ce wannan ya zubo abubuwan da larabcin ma ba zai kafe shi ba so da sai zaman to abun aibu ne a gurin sa to amma zamu ji irin yadda manzo Allah yake faɗa kuma zai zance da kowace tunda larabawan ma kowace kabila akwai larabcin ta daban to babu wata kabila da manzo Allah bai san larabcin ta ba akwai wani ranar da wani mutum ya zo yana shigowa manzo Allah sai yana zuwa cikin majalisin sa tunda wannan lokacin ba a ma yi wa manzo Allah dan zamanin da yake zama ko matashi ba sai ka sa gane waye annabi ka ciki sai ki cewa man abuna asiran wa asiru wata wannan man abuna asiran wa asiru wata baya yake yi wane ne annabi a cikin ku to shi duk ba su gane me yake yi wannan balarawa to da annabi yake ba su bashi amsa ba sai ce ashkar dawar wato matso gani nan to kaga zance ne wanda sai a junan su wato sai irin wannan to kaga shine alƙali mana babi a wannan babi zamu karanta yanzu na'am wa kusta bi bada'i al-kalim
wa kusta
an ke manta wannan Allah da wato hikimomi wanda suke masu makayanta
wa wulli ma al-kinat al-arabi
an sanar da wannan Allah har sannan na larabawa
kana yuqadu kull ummati
annabi ya garance yana zance da kowace al-umma min hada ga larabawan bil sani hada harshen ta yana tantance ne da ita da lugan nan tata har ma yana tsere da ita a cikin markan balaga ta ta har sai da ya zama to da yawa daga cikin sabon manzon Allah suna tambaya ta sa a cikin wani bigire ɗaya ba ɗaya ba abda sharhin zance nasa bai fassara abin da ya fada wanda ya lura da hadisi nasa da tarihi nasa zai san haka zai kuma tabbatar da shi zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai zama tare da Qurayshawa da mutanen Madina da mutanen Makka da kuma wato Najdu bai zama kamar zancen sa ne tare da ilimin Ishar al-Hamdani ba da kuma dibatan Nabiyu bin harisul ulaymi da kadan nan harisul ulaymi da ashafu dan kaisu da kuma wa'il dan wujran al-kindi da wasu wayannan daga makoyan nan na hadara mauta da kuma wasu sarakunan nan na Yaman yace ka duba zuwa littafin nan nasa da ya rubuta zuwa ga Hamdana yace wato kira'aha tuddan ƙasa sun tabbata gare ku da kuma wihadaha tattausar ƙasa kwararru da kuma fantsaurinta ƙasa wacce ke fantsauri ke ƙasasshiya kenan
takuluna ila faha
kuna cin karmamunta
wajarauna afa
sannan kuna kiwon zurman dinta
lanadin jibihim
wasiran ma sallamu bil misaki wal amana yace mutakar sun mika wuya da alƙawari da amana to lanamin jibihim a raqumun su sun tabbata gare mu wasiranim da kuma bishiyoyin da binan su sannan kuma ya tabbata gare su a cikin sadaka ba za mu karbi asilu ba tsohuwa wadda haƙoran da suka zuba da kuma wadda suke maya rufira da kuma safar raƙumi da kuma guzuma wanda yake sabagi shi faridu shi ne a shi ba tsoho ba ba kuma yaro ba la faridun wala zikir a wannan bai na zaika ba fa duma tumar rura to shi kuma addajin shi ne sabagi wanda ya saba zama a gida da kuma rago wanda yake alhawari mai farfata sannan bijimi ya tabbata wato alayhim a kansu biya cikin zakka da wanda yake goga da faɗan nan nasa da yi ga ƙabilan nan na hadu yace ya ubangiji kai musu albarka kai musu albarka lahun gare su fi ma biya cikin wato nonansu da kuma kindirmansu da kuma nono tsala ka tashi jagoran su fi dasar a cikin dukiya sannan abu kugo masa a sama da ruwa sannan kai masa albarka a cikin dukiya da kuma yaya wanda ya tsaye da sallah to ya zamanto musulmi wanda ya bada zakka ya zamanto mai kyauta yi wanda ya shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah to wannan ya zamanto mai ikhlasi ya tabbata gare ku ya ku bani na hadin ajiya ajiyanku na shirka wanda bai saba da addinin musulunci ba abubuwan da kuke ajiya ajiyansu ku ci gaba da yi da kuma ayyuka na mulki ku ci gaba amma wanda bai saba da shari'ar musulunci ba kar ku hana wato zakka sannan kuma kar ku yi tsaurin kai a cikin rayuwa sannan kuma kar ku yi nauyi ga barin yin sallah wannan shine sako na farko da yake zuwa musu da musulunci aka ce to dama kuma wato Allah ya faɗa allazina in makkannahum fil ardi aqamus salata wa atawu zakata akwai mai za su sallah sai a farko sai an tsaya sallah duk abin da kaga bai yi ba ko an samu matsala to sallah ce ba ta samu gyaruwa ba hatta yaran mu da ake fama da su wani ya zama hasabibi wani ya zama mara kaza to a kula da sallar sa a gani in ji za kula da sallar yaro to wallahi tarbiyyar ba ta gyaru amma mutum aka bari yara sai abin da suka ga dama a ce ai sallar ba ta zama wajibi a gare su ba yake da zaba su kuma daga wannan sangarcewa shikenan yaro zai sangarce ya kai wani matsayi har ya zama tun sallar ma ba ta dame shi ba ko muna ganin abin da ke faruwa a yau yanzu akwai yaron da wata rana mun kama shi a makaranta shekararsa 17 a nan Mandaure yake kaga ne karshen cikin gari kenan ko shekararsa 17 amma bai san sallar asuba a fili yake ko a oye ba a cikin garin Kano abin takaici to duk menene wannan abu sakaci ne magabatan iyaye suke yi wani lokaci sai a tashi
kai ka tafi masallaci amma ka bar danka a gida yana ba to ka jika da Allah ku an fusa kun wa ahlikum nara haka Allah yake
ba wai kawai kike nan ka je ba ai in kike kai ma sai Allah bane ka ya magana yaran ka ya kai da su to laka lalle mu kula
tushen farko sai da shi akan sallah
wallahi duk abin da kake tunanin ka rufe da zaka yi da shi ya addabe ka yayi ma kaza to sallah ce
sashi yayi sallah akan lokaci ku da ku sallah tare da shi
in an samu wannan ba a samu raka Allah ya samu da shi ya rubuta gare su a cikin abin da yake wajibi alfaridatu na farilla yadda ya guzuma ta tabbata gare ku da kuma mai naƙuda da ma'abocin ragama'ar ku ba mun hawa da kuma dukushi wanda yake mai tuma ba za a hana sarukun dabbobinku su je su yi kiwo ba ba kuma za a yanke muku kushe ku ta magariya ba ba za a tsare dabbobinku ba wanda in suka dawo daga kiwo za su bayar da za a tafi nonon su shine daru matuƙar ba ku ɓoye wato munafunci ba matuƙar ba ku cire ba ba wanda ya tabbatar da haka to cikawa da alƙawari ya tabbata gare shi da alƙawari wanda kuma ya yarda da abin da aka faɗa to ku ba a ninka masa ya bu a cikin littafin nan nasa ga wayo dan wajirar shindiyu izuwa wannan makwaye wanda suke garin na kakai wato manyan sarakuna kenan an ce wato kamar daga take ne da kuma shugabanni masu kyawawan fuska hakkinsa yace idan an samu raƙumi 40 to za a ba da tunkiya guda ɗaya a wato tumakai 40 za a ba da guda ɗaya an samu tumakai 40 ki ake anan wajen 40 na shatan kenan to kuma kamar yadda ake ba da zakka tsakatsaki yake bayarwa ba a ba da tsohuwa ko babba ko kuma karama wacce take ba za ta amfana ba shi sai la muqawwar da aliyat ba mai siriri ya fata ba saboda rama wala runaka ba kuma mai kiba ba wa an tussa bidata ku ba da tsakatsaki wato an du ku udu kenan ainin su kemai da shi nuni su kuma wa fi suyubi sannan za a ba da kumusi a cikin wato asuyu shi suyu shi ne dafin rikazi kenan rikazi shi ne dafin jahiliya wasu can magabata a da idan suka dan samu ɗan dukiya sai a dan samu aje a dan samu ko dan gwal ko dan wani abu wanda ba zai lalace ba sai a je a cikin gida a wani gurin sai a je a yi rami sai a sa ko a cikin gini sai a yi rami sai a sa wannan ko Allah zai sa nan gaba yara na ko jikoki nan sun taso suka rasa dan abin da za su yi wato sai samu wani abu wannan sa ba ga wato ba a fiye rabuwa da gidan gado ba yau sai ke gida ne na wani na kakan na kakan wa haka da har zuwa saboda wannan din wata kila akwai irin wannan din a ciki wata ran ana gyara za a iya samu irin wannan to idan ka samu kai ba za ta ya to ai tunda kai ma jika ne ko jikan jika ne sai ka zo a nemo sauran yan uwa zuwa ya lissafi a'a in ka samu naka ne sai dai kawai za ka fitar da humusi shine rikazi za ka fitar da humusi ka ba da shi sadaka in a lokacin da ne sai a kai gurin sarki ko yawwa sai shi kuma sai ya sa a cikin baitul mali wanda ya zina wato wanda ba shi da aure to sai masa bulala 100 namiji ko mace sannan a bakuntar da shi shekara guda wanda kuma ya zina yana mai aure ko tana mai aure to a je ta yi shi bai a ba ni mai nasar da tsakon gwani babu so juna a cikin addini sannan kuma babu rufe-rufe a cikin farillan Allah a wasu rufe Allah wala a maha ba makanta sannan dukkan abin maye haramun ne shi waye dan wajirin shi kuma yana takama a sa wayannan daga tai cewa ai ni ga takardar annabi hannuna ya kai takama kware daga tai
aina hada min kitabihi li anasin
ina wannan yake ga littafin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saka rubuta wa Anas cikin sadaka wanda yake mashhuri
amma kana kalamu ha ulaya
yayin da zancan wayennan ya zama to hausa wannan iyaka balagan nan tasu ta zama to hausa wannan ziri
wa aktaru istimali
sannan yau yawan aiwatar da aiwatar da take wayennan lafuzza
idda amala ma ahu
sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aiwatar da wayennan lafuzza ma ahu tare da su
sai
ne wa mutane bayanin abin da aka saukar zuwa gare su
wajhatisan
nati bima ya'lamu da mutane da abin da suka sani
wa qawli
kamar fadan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin nan na dai saji
wa inna al-yadul ulya
ita al-yadul ulya hannu wanda yake madaukaki ita al-mundiyatu mutanen azumi wanda aka ce al-wa'an usabidanta to sune irin ne wanda da cikin maganar su nuni ai ainu sai mai da shi a nuni kaga nan hiyal muqdiyatu ne sai hiyal mundiyatu shine mai bayarwa shi kuma wanda yake magabganci shi ne wanda aka bawa
kala
ya ce
fakallawa
rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya rance da mu da lugan mu da wadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin amiri yayin da ya tambaye shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi sal anka
ai
sal amma shi ai ma'ana tambaye abin da kake so
wahiya lugatu bani amir
wadda wannan lugati ta bani amirin
wa amma kalamu hulmu
amma ban san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana al'ada
wa fatatu hulmu alu
da fasahan nan ta sananniya
wa jawami'u kalim
da matatarin nan ce nasa
wa hikami
da hikimomin sahaba ban ruwaitowa
kala allafan nasu fi hadjawawi
malamai sun rubuta diwanai da yawa a cikin sa an tattara wata safai a cikin lafazan sa da kuma ma'anoninta a cikin ta akwai abin da ba za a iya tsere da shi a wajen fasaha ba ba za a iya dauranta sa balaga ba kuma ba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama musulmai suna nan suna da yadda juna mafi kaskancin su yana yi tafiya da alkawarinsu kuma su hannu ɗaya ne a wasa wanda ba su ba da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutane kamar haƙoran targeje suke da kuma wato almaru mutum yana tare da wanda yake so da kuma wato faɗin manzon Allah babu alhaji a cikin abokantakan wanda ba yake gani baya ganin abin da kake gani gare shi da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutane baramu ne da kuma faɗin annabi da yake wato mutum ba zai halaka ba inda ya san alƙadari nasa da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda aka nemi shawararsa amintacce ne shi kuma yana da zaɓi matuƙar bai fara magana ba Allah ya ji kan bawa da ya faɗa alkhairi ya samu ganima ko ba a yi kawai sai kuma ya samu kubuta da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka musulunta za ku kubuta ka musulunta Allah zai baka ladanka marar sai na guda biyu haji ga nufin soyayya ku yi zuwa gare ni mafi kudancin ku min ni majalisa mazauni min ni gare ni rana alkiyama
sai
mai kyawawan ɗabi'u wannan da ake taka sasanninsu su ne wayannan da suke yin sabo kuma ke yin sabo da su wato wannan cikin lafazi ɗaya kowane lafazi a cikinsa za a iya lissafi a kansa saboda abin da ake cikin ciki na fa’idoji wa kauli da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yana magana ne bi malaya ni da abinda wato ba ruwansa a ciki ko kuma yana rowa da abinda ba zai wadatar da shi ba da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama
jahaini la yakunu inda lahi wajiha
ma mutum fuska biyu ba zai zama to mai alfarma a gurin Allah ba dan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi an kilin wa qalin afsati ne na ta ne
wa katratu du'a
da yawan da yawan roko
wa idha tilma
da kuma tobatar da dukiya
da
kuma wato hanawa da nema da kuma sabawa iyaye mata da banne iyaye mata da rai
wa qaulihi
da banne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kasoran Allah adin da ya kasance idan kai mummuna ka bidire kyakkyawa za ta tafe ta ka dabi an ci mutane da biya kyakkyawa kuma fiyayyen al'amura su ne tsakatakinta da madan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka so masoyinka wato ya sauki ko kaka saboda ta yi ya zama to a mukin mamaki gare ka yau mun wata rana saboda dan wani abu da zai hada ku da madan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace du wato zalunci du haini ranar tashin alkiyama da madan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin shashin haddoyinsa ya ubangiji ina roƙon karama daga cikin duka da gare ka wanda zaka shiri zuciyata da shi wanda zaka tattaro lamarina da ita zaka tattaro abin da ya watsa gare ni
da
kuma gyara wato mabukata gare ni sannan ka ɗauka mahalarta ta biha da wannan salati da wannan rahama da kuma tsarkake aikina da wannan rahama ka kuma kimsa min shiryata da ita sannan ka dawo da ni abinda na saba da shi ibada a cikinsa da kuma kiyaye ni daga dukkan abin yi ya ubangiji ina roƙonka alfawda samun rabo a wajen alƙabai hukunci ina roƙonka garar baki na shahidai da rayuwar nan na asaidai da kuma samun nasara kan abokan gaba izuwa abinda wato kunzumi suka rawato daga kunzumi na daga makamin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mahalarorinsa da hudubobinsa da addu'o'insa da kuma zantuttukansa da nasihohinsa na daga abinda babu sabani cewa manzon Allah ya ya sauko wata martiya ya wata martabar da ba za a iya wato kwatanta wani sarki ba sannan ya samu wani rigaye wannan da ba za a iya kaddara shi ba haƙiƙa an tattaro a cikin kalmomin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ba a riga shi zuwa gare ta ba wanda kuma ɗaya bai sami iko ba ya zuba a cikin ma'auni na sa'ariya a kai na ta kamar fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tukunya ta ta farfasa wato ana yaƙi kenan ya kai mutuka annabi ce hamiyal wadisu ya kai mutuka kenan amma asalin wadisu ai tukunya ce hamiya kuma tafasa ce wato tukunya ta fara tana ta farfasa shi ne abu to wannan karin magana daga bakin manzala aka fara ci da kuma mata ta taɓa hanci ya mutu wato ta sarfa hancinsa ya an ce wai idan mutum ya kwanta bacci kawai sai aka farka ya rasu lafiya ƙalau ya kwanta amma za ka ce ya rasu su kawai za su yi haraja ruhu min anfi ran nasu ya fusa ta hancinsa shi ne mata ta taɓa anfi to shi ma daga bakin manzon Allah aka fara ci wato la yi zagun mumin min jumin marrataini ba za a sari mumini daga rami ba sau biyu shi ma daga bakin manzo Allah aka fara bi wasa'ir wato mai arziki shi ne wanda aka yi masa wa'azi da wani nasa a cikin yan uwan wayannan zantuka a cikin abinda wato mai tsokaci zai sha mamaki a cikin abinda wato wannan abu ya tattaro tunani sai tafi da shi a cikin himmomin nan nasa wanda suke na ƙasa hajjika sabon manzo manzon Allah sun fada gare shi
ma ra'aynal ladhi huwa afsahu min
ya rasulullahi ba mutawa ganin wanda yafi gaba sahaba sai manzon Allah yace ni ko me zai ana nufa sahaba
wa inna ma unzila alquran bi lisan
ga duk wannan zaka alqurani da harshe na
dani na arabiyyin mubin
shine harshe wanda yake balarabe mai bayani
wa qala marratan umra
ya fada wata marra har ila yau
ana
annabi ya ce ni ne ni fasa Allah rawawa
bai da
annabi min qur'ani bai da ni sai dai cewa ni akwai tawa nake wato wannan taki da madai imani shi zan muke nan eh karfafa yabo da abin da ya kama da zanji domin da yace ana afsahul arabi yabo ne karshe sai ce bai da sai dai yayin da aka ce sai dai cewa ne doka su ko za a dan tauye darajar abin da aka fara a baya ne to sai kuma aka kawo abin da yake mafi girma tunda kabilu a kabilu gaba ɗaya babu kabila take Qurayshawa sai ce bai da annimin Quraysh kuma ni a Qurayshawa nake kaga an karfi yaban da abin da yake mada zargi
wa nashatu fi bani sa'id
sannan na rayu a cikin bani babba bani sa'id dan bakayin
wajma'a lahu bidzalika sallallahu alaihi wa sallam
sai aka tara wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da wannan nanka
wata
karfin nan na bujerere ne na kauye da kuma gwaggwaban nan nata da kuma wato tattataccen labban nan na birni warawnaki kalami hada kyawun zance na ta zuwa karfin nan na ubangiji madadin wani wahayi wannan da wahayi ke da dadasa wannan da dan adam ba zai iya kewayewa da saninsa ba ummu ma'abarin ta bada a cikin zubannin ta da lahu gare shi mai daɗin farci ne zancen sararrafaffe ne babu sirri a cikinsa babu kumbato babu dungu a cikinsa babu sirri kai ga ce zancen manzon Allah wato tsakiya ce nuzimna aka tsara ta ɗaya na bin ɗaya ɗaya na bin ɗaya haka manzon Allah yake magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamance mai wato mai gwarzin murya ne mai kyawun murya ne sallallahu alaihi wasallam fasali ke na karabe mana amma dawakar nasaba ta annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma girman gari na sa da inda ya taso to wannan baya bukatuwa zuwa kaba wanda miri a kai nasa ko bayanin wani abu mai rikitarwa ko wani abu da ya buyar ni gare shi domin dai manzon Allah shi ne tatacce zaɓaɓɓe a cikin bani hashim shi ne kuma wato a cikin tsananin na Qurayshawa kuma tsororuwar Qurayshawan kuma bai ɗaukar larabawa shi ne mai girman su daraja na daga ɓangaren mahaifinsa da kuma mahaifiyata sa kuma ya fi duk mutanen Makka daraja wanda shi ne mai girman garuruwan Allah ga Ubangiji madaukakin sarki kuma a bisa bayansa alƙalin alƙalai ya mana hadisi shi ne Husayn ɗan Muhammad Salafiyu Allah ya tuka gare shi ya ce alƙabi Abul Walid Suleiman ɗan Albaji ya mana hadisi ya ce Abu Zarrin Al-Harawi ya mana hadisi shi ne Abdul ɗan Ahmada
Abu Muhammad
al-Sarkati ya mana hadisi
da
Abu Ishaq al-Mustamalli
da
Abu Lahayy samul Kushmai Haniyu suka hadu suka ce Muhammad dan Yusuf al-Farabari ya mana hadisi ita Muhammad dan Isma'ila ya mana hadisi ita Qutaybah bin Sa'id dan Sa'id ya rantan mana ita Yaqubu dan Abdurrahman ya mana hadisi wato shi wannan Qutaybah dan Sa'id dalibin Imam al-Bukhari ne domin ga daga haddathana Muhammad bin Isma'ila al-Bukhari kenan qala haddathana Qutaybah bin Sa'id dalib wato shi Bukhari dalibin sa ne yayi karatu a gurin Qutaybah dan Sa'id shi kuma Qutaybah dan Sa'id dinnan dalibin Imam Malik ne eh ya karanta mudawwana ya haddace al-Qur'ani ya haddace mudawwana dan ya fada cewa yadda ya rubuta al-Qur'ani a allo haka ya rubuta mudawwana a allo ya haddace ta haka baban sa ya rubuta mas'ala 40 a cikin ta amma ka ya haddace su baki daya harafi harafi eh wannan sune malikawan farko dalibin Imam Malik
wanda kuma su ne malaman Imam al-Bukhari da Muslim eh kusan duk kutubus sita ba wanda bai karanta ba in banda Ibn Majah shi kutubu da sai Allah ya kare daga gare shi na'am
ita Yaqub dan Abdurrahman ya mana hadisi shi kuma daga Amru shi kuma daga Abi Sa'id al-Makhduri shi kuma daga Abi Hurairah Allah ya kare yadda gare shi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ita an aiko ne daga biyayyen karnin bani adam karni bayan karni har sai da na zamanto a cikin karnin da na gabanci a cikinsa an gabo daga abbasu dan abdulmutalibi Allah ya kare yadda gare shi ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a ji ga ubangiji ya halitta halittu sai sanya ni daga cikin mabibijansu daga mabibijan karnin nasu sannan ubangiji ya zaɓi ƙabilu sai sanya ni daga cikin mabibijan ƙabilu sannan ya zaɓi gidan daji sai sanya ni daga cikin fiyayyen gidan dajin nasu ni ne mabibijinsu a nafsan arai ni ne kuma mabibinsu a cikin gidan daji an gabo daga wasu ɗan askai ya faɗa ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a ji ga ubangiji ya baba annabi Isma'ila a cikin yayin annabi Ibrahima ya zaɓi kuma bani kinata a cikin yayin annabi Isma'ila ya zaɓi ƙurayshawa a cikin bani kinata ya zaɓi bani Hashim a cikin ƙurayshawa ni kuma ya zaɓe ni a cikin bani Hashim Imam Tirmidhi ya ce wannan hadisi ne wanda yake ingantacce ya bu a cikin wani hadisi daga Abdullahi dan Umar Allah ya kare yadda gare su wanda Imam Tabari ya rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa haji ga ubangiji madaukakin sarki ya zaɓi halitta ta sa sai ya zaɓi bani adam a ciki sannan sai ya zaɓi bani adam ɗin sai ya zaɓi larabawa cikinsu sannan ya zaɓi larabawa sai ya zaɓi ƙurayshawa cikinsu sannan ya zaɓi a cikin ƙurayshawan sai ya zaɓi bani Hashim cikinsu sannan ya zaɓi a cikin bani Hashim ɗin sai kuma ya zaɓi a cikin zaɓe na cikinsu annabi ya ce ban kuce ba ni zaɓaɓɓe ne daga zaɓaɓɓu ala ku faɗaka wanda zai so larabawa ya so su ne ɗin yana sona wanda yake larabawa saboda yana ƙina ne ya ƙi su an gabo daga Abdullahi ɗan Abbasin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ruhinsa ya zamanto haske ne nan gaba ga Allah ta'ala kan gabanin ya halitta annabi Adamu da shekara 2000 wannan haske yana tasbihi mala'iku ma suna yin tasbihin nan nasa yayin da Allah ya halitta annabi Adamu to sai sanya wannan haske a cikin zazo nasa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai Allah ya sanya ni zuwa ƙasa a tsakanin annabi Adamu ya sanya ni a cikin zazon annabi Nuhu ya sanya ni a zazon nan annabi Ibrahima sannan ubangiji madaukakin sarki bai gushe ba yana kirata ta daga zafi wanda suke masu girma da mahaifu wanda suka tsarkaka har sai da ya fita daga cikin iyaye na guda biyu ba su taɓa haɗuwa ba su zo da jinin banza ba da ɗai abin da yake shaida da ingancin wannan hadisi shine waƙannan ta Abbasu dan Abdulmuttalibi wanda take mashhuriya a cikin yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fasali kenan da ka rabe mana amma abinda laruwar rayuwa take kira zuwa gare shi na daga abinda muka rarrabe shi to wannan ya rabu gida uku akwai nau'i na farko falala ta tabbata a cikin karanta shi shi kuma ɗayan falala ta tabbata a cikin yawaita shi shi kuma ɗayan nau'in halaye suna sassabawa cikinsa amma abinda ce wato yabo ya zamanto cika ta zama su ta zamanto ta tabbata da karanta shi a duwar malamai sannan a bisa kowane hali a al'ada da kuma shari'a shi ne kamar abinci da kuma bacci laraba ba su gushe ba masu hikima ba su gushe ba suna yabe ne ya bi ta da karanta su kana kuma yin zargi idan an yawaita bacci ko cin abinci domin yawan cin abinci da kuma yawan sha dalili ne abu tazari da kuma kwaɗayi washarai da kuma rashin koshi da rashin haƙuri da kaɗan da kuma ran jayin nan na sha'awa shi kuma wannan mai sababawa ne ga cutar wannan ta duniya da kuma lahira mai janyowa ne ga cututtukan nan na jiki da kuma nauyin nan na rai da kuma cikar wato kwakwalwa amma tsarin da abinci dalili ne a sabuwi da kaɗan da kuma mallakar nan na rai shi kuma kwatse sha'awa mai sababawa ne ga lafiya da kuma tatuwar tuntuntuni da kaifin kwakwalwa kamar yadda ya daga ce yawan bacci dalilin ya fusa rauni da kuma wani raunin shi kuma wato rashin tunani da rashin kaifin kwakwalwa wannan yana sabbaba kasala da al'adar nan ta gajiyawa da tozartar da rayuwa a cikin wani amfani da ke ƙasa nan ta zuci da rafkana ta sa da mutuwa ta sa shahidi a bisa wannan shi ne abinda ake son ta hanyar tilar kuma ake ganin sa da idaniya kuma ake kira ta shi mutuwa ta rumance daga zantukan nan na wato al'ummai wanda suka magabata da masu hikima wanda suka wuce da waƙoƙin nan na larabawa da labaran nan nata da hadisai wa'inda suke ingantattu da kuma guraben nan na wanda ya shuɗe da wanda ya maye gurbi na daga abin da ba a buƙatuwa zuwa kafa hujja a kai nasa kadai ɗaya mun bar zikira an matan sauna a nan don takaitawa da dai takaitawa a sa shaharar ilimi wato an san wannan abin a fili
annabi
sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya yi riko daga wayannan fannoni guda biyu wato abinci da bacci da mafi karanci yudufau wannan shi ne abin da ba za a amince shi ba daga tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi ne abin da ya umarni da shi ya kuma kwanatar a kai nasa ballantana yadda ɗaya ya zama yara ta yi da ɗayan abu aliyu sadabi ya mana hadisi mai cewa da hadisi da karatu na zane a kusa malami na ne yadda ya bulfada da al'asuhani ya mana hadisi ya ce abu nu'aimin al'abin ya mana hadisi shi ma ya ce Suleiman ɗan Ahmad ya mana hadisi shi ma ya ce abubakar ɗan Salihu ya rantar mana ya ce Abdullahi ɗan Salihu ya mana hadisi ya ce Mu'awiyatu ɗan Salihu ya mana hadisi cewa Yahaya ɗan Jabiru ya rantar da shi daga Miqdam ɗan Mahdiya Kariba cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa
mala abun adama wi'a
yace dan adam bai taba cika wato wani burga ne ba mafi sharri je da kike nasa
hasbu bun adama
ita yayi shi dan adam wato tsayayi shi dan adam wato dan abinci wanda zai tsaya kashin bayan sa
in kana la mahala
idan ya zama cewa babu makawa sai raba cikin nasa gida uku sulfi dai na abincin sulfi dai kuma na abin sha sulfi dai kuma nan numfashi nasa domin da yawan bacci wato yana zuwa ne daga yawan ci da sha
Sufyanu
Thawri yana faɗa da karanta abinci ne ake mallakar tsayuwar dare shafin marigaya suka ce kar ku ci abinci da yawa sai ku je ku janyo shan ruwa da yawa shi ma sai ku je ku yi bacci da yawa kuma sai ku yi asara da yawa an rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa wato ya kasance mai soyuwar abinci zuwa gare shi shi ne abin da ya kasance a bisa tattakiya ai ma'ana yawan hannaye an kama da yana insha Allah ya kare da gare ta wato cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba koshi ba wato da dai kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance a cikin halin sa baya tambaye su da'aman abinci babu yana sha'awa ta sa idan sun ba shi abincin sai ya ci abin da aka sayar da shi sai ya karba abin da aka ba shi ya sha sai ya sha imam al-Qari ya ce ba za a yi bujirere ya bisa wannan ba da hadisin nan na barira da kuma faɗin nan nasa da ya ce ai na ga tukunya akwai nama a cikinta domin ta yiwu abinda ya sa annabi ya tambaya shi ne zaton da ya yi sun ƙudurce cewa wannan bai halatta gare shi ba sai annabi ya yi nufin ya yi musu bayanin sunna ta sa domin ya ga ba su kawo masa wannan abincin ba ilimi tare da cewa ya san cewa ba sa barkinta alayya kai nasa biyi da wani abu to sai da sun da manzon Allah ya yi rima ya gaskata gare su ya bayyana musu abin da basu gane ba na daga lamari nasa da fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya yi wala na hadiyatun ce wannan sarka ne gare ta ita barira mu kuma hadiya in ta ba mu shi wato an sani manzon Allah baya cin sadaka amma yana cin hadiya to ita barira an ba ta sadaka da ta zo da shi gida aka sa a tukunya ana dafawa to annabi sai ga ka masa abinci ba ka masa wannan naman ba kuma ya ga iyalansa ba sa wato isuwa sai sun ka masa komai sai ce ya naka ba ka mun nama ba na gan shi kuwa sai suka ce ai mun ga sadaka aka ba bariya kai kuma baka san sadaka sai na ce to ai sadaka ne gare ta ni kuma idan aka bani hadiya aka bani to anan wajen alƙali ya faɗa a baya cewar annabi bai taɓa tambaya a ce a bani wani abu ba a cikin ahalin gidansa abinda aka ba shi sai karɓa yawwa to shine sai ce kada a ce to kuma ai gashi can ya ce hadisin barira a kawo masa ba ya bai ga an kawo masa kaza ba sai to ai yana so yi bayani ne wannan sunna cewa huwa laha sadaqatun wa lana hadiyatun ya bu a cikin kiman nan ta lokuma da laki mu
ya burayya
yake cewa ya kai dan karamin dana
dan tala ashil maridatu
yace idan wato uwar hanji ta tika
na wace ne dinkira
sai tunani ya zama yayi bacci
wa karatat liyimati
eh ai ko masu jarrabawa a makaranta daga cikin maganin da ake bayarwa na karatu idan za ka jarrabawa ba a cika ciki yawwa musamman da yake cika ciki to bacci zai auri jarrabawa yawwa to daga ba a yi in dai ana bukatar a sami abu to ba a samu a cikin ciki a take shi shi za ga shi izam tal asl ma'idatu na matal fikratu sai ta ne ba cikin shi kenan
wa karatat ilayhi kiwat
to sai kima kuma ta zama ta bebance sannan gabobi ma su zama sun zaune zama sun kasa ibada sai ga mutum ya ce ina son in tashi cikin dare kuma mutum ya sa alam
ita ce amma yana tashi kawai matsar da alamun gefe ya ci gaba da batunsa su sada cikin ne ya shiga in dai za a suka ciki to ba za a samu komai ba cikin dare Allah ya sa mu dace Imam Sanuni ya faɗa ita ilimi baya yiwuwa ga wanda zai ce shi kullum sai ya ci ya ƙoshi ya ba cikin hadisi in ga dace faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce amma ni ba na ci ina mai ittikai abinda ake nufi da ittikai a nan ba wai shingida ba ne ba dama shi shingida cin abinci da shingida wannan haramun ne to me ake nufi da ittikai a nan shi ne tabbatuwa don cin abinci da kuma zaman dirshan a wajen zama don cin abincin kamar mai zaman tabate shi ne zaman harɗe mutum ya harɗe zai ci abinci bayan wanda ya harɗe kaga zai ta zuba zuba ke da makamancinsa na daga tabbatuwar zama wannan da wannan da wanda yake zaune zai dogaro amsa abin da yake ƙarƙashin nasa mala yake to mai zama amsa wannan kamar ni zai dinga kiran cin abinci ne zai kuma dinga yawaitawa da gare shi annabi sallallahu alaihi wasallama kuwa kada ne zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don cin abinci zama ne na mai gaggawa a tsuguni yana ma cewa kada ne bawa ne ina cin abinci irin yadda bawa ke cin abinci ina zama irin yadda bawa yake zama ba wai ma'anar hadisi a cikin wannan ittikai da aka faɗa ba shi ne karkata amsa ɓangare ne ba a wajen malamai muhaƙiƙai to haka nan rantsawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma kaɗan ne hadisai inga da su sun shaida bisa wannan amma duk da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa hakika idaniyata tana rantsawa amma zuciyata babu tana bacci rantsawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a sake bansa ne na dama saboda neman taimako a bisa karancin baccin yau dai fa'ida mala da liki tabbon idan mutum zai kwanta ya kwanta da bangaren dama ko da bai cika cikinsa ba to wato ya kwanta da bangaren hagu to shi ma zai ja bacci da yawa amma bangaren dama shi ne bacci ba zai girme da mutum ba saboda bangaren hagu a nan zuciya take idan mutum ya kwanta a bangaren dama to zuciya za ta dinga reti saboda kaɗan abu kaɗan ma sai mutum ya farka amma idan ku a bangaren da aka kwanta to ai shi kenan sai kuma abin da ya yi domin yin bacci a bangaren hagu shi ne mafi daɗi saboda nutsuwar zuciya da kuma irin abin da ya ratayu da zuciyar na daga gaɓoɓi albatan da ɓoyayyu shi ne izin a wannan lokacin saboda ka kasan nan ta haka zuwa gefen nan na al'aisar ɓangaren da wato wanda yake na hagu to wannan sai ya janyo nauyin baccin kuma har ila yau har ma da mafarkin wani kuma galibi za a ga wanda ya kwanta irin wannan bangaren mafarkin da zai ba mai kyau bane ba mafarki ne wanda in ba ya dace ba dama ya kwanta wata ibi addu'a ba ko bai ba tsarki to kuma sai ya ga abubuwa marasa kyau yana ta ganin su a cikin baccin Allah kace yau idan mai bacci ya bacci a bangaren dama to sai wannan rata wato zuciya ta ratayu ta dinga raurawa sai ga mutum ya yi saurin farkawa bilmewa a cikin bacci ba zai lulluɓe shi ba fasali ke yadda kare bai mana nau'i na biyu shi
shine abinda wato yabo yake zama ya hadu a cikin yawa tashi da alfari da kuma tukata sa shine kamar aure da alfarma amma shi aure
wa muttabiqun fi shar'a
to abun haduwa ne fi ya cikin sharan hasariya da al'ada
fa innahu dalilul kamal
domin dai shi aure shine dalili na kamala kuma wato shine ingancin nan na mutuntaka alfasiyar ce ni ya bai gushe ba da yawaita aure al'ada ce sananniya kuma yabo bihi da auren tarihi ne mai shuɗewa amma ko idan a shari'a ne wannan sunna ne a bar rawaitowa hajjika abdullahi ibn abbas ya faɗa mabibicin wannan al'umma suna mafi yawan ta mata yana mai nuni zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama ga jiko annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ku yi aure kwayayyafa hajjika zan albarkace ni ya da al'ummai da ku manzala ya yi hanyar amsa ta batuli shi ne ya naka gabarin mata tare da abin da ke cikinsa na daga kwatsewar sha'awa da kuma rantsewar idaniya wannan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya barkara kai nasu da fadansa da yace wanda ya samu dama to ya aure domin dai shi ne fi rantsewa ga idaniya shi ne fi kasancewa ga farji har ma malamai ba su ga cewa wai wannan abu ne wanda za su kashe a cikin gudun duniya ba salu dan abdullahi tusdariyu ya faɗa an soye da su zuwa ga shugaban halitta to yaya za a yi kibiyan na cikinsu misalin wannan ya zo ga ibn uyaynata hajjiga wato zuhari sahabatu sahabban manzon Allah wanda suke masu gudun duniya Allah ya kare da gare su masu yawan mata ku ne masu yawan sada ku ne masu kuma yawan aure ne an gaito a cikin wannan nan ka daga sayyidina Aliyu Allah ya kare da gare shi da sayyidina Hassan nan sayyidina Aliyu da Abdullahi dan Umara da wasu wayannan an rawaito wannan abu ɗaya ba ɗaya ba wani ɗaya ba ɗaya ba ya ki wato ya guji haɗu da Ubangiji yana mai gwauro idan an ce ya za a ce wato aure da yawaita shi falala ne alhalin ko ga annabi ya yi ɗan annabi Zakariyyu kira da amincin Allah ya tabbata gare shi Allah ta'ala ya yi yabo gare shi cewa shi hasuri ne yaya Allah zai yi yabo gare shi da gajiyawa amsa abinda muke fassara shi cewa wato falala ne wannan ma ga shi annabi Isa ne ɗan na Maryamu kira da amincin Allah ya tabbata gare su shi ma ya yi naka gabarin mata to idan da ya kasance irin yadda ka faɗa ne ya alƙali lana ka da sun yi aure to kai sani cewa yabon da Allah ta'ala ya yi amsa annabi haya da cewa shi hasuri ne ba irin yadda wasu suka fassara shi ba wai suka ce wai mai tsoron mata ne ko suka ce wai babu gaba gare shi bari dai hazikan malaman tafsiri sun yi inkarin wannan kauli na wayancan masu tafsiri da suka faɗi wannan magana da kuma wato naƙidan malamai har ma suka ce wannan tawaya ce kuma aibu ne kuma bai kamata a jingina zuwa ga annabawan Allah ba kira da amincin Allah ya tabbata gare su kadai dai ma'ana kasa cewa shi abin kiyayewa ne mina zunubu daga tarko a wula ai ma'ana baya zai kewa tarko a wula
usira anha
ka an kai ka ce an takaici an wato kebance shi gabarin tarko aula
wakila mani an
wasu malama suka ce a manar hasuwar nan me yana kansa ne daga shawoyi
wakila
aka ce
zaitat lahu shahawatun tinlita
samsam ma ba shi shawa a cikin mata kaga ya bayyana gare ka daga wannan cewa rashin iko hausayin aure tawaya ne kare da fifikon ya kasance a cikin tabbatuwarta wato saman miya ce sannan kwaɗe ta kore da ijtihadi kamar da annabi Isa alaihi salam ya yi ko kuma da kiyayewa daga Allah ta'ala kamar da aka yi annabi Yahya alaihi salam to sai zamanto wata fara ce mai karuwa dan saboda kasancewa ta ta mai shagaltarwa ce a cikin da yawa daga cikin lokuta mai sarayyarwa ce zuwa wannan duniya sannan ita a cikin haƙƙin wanda aka ba su iko a kai na ta a kuma wallaka masa ita ya kuma tsaya da wajibi a cikinta ya zamanto bai shagaltar da shi ga ubangijinsa ba sai zama daraja ce madaukakiya wanda ita daraja annabi sallallahu alaihi wasallam wannan da wato yawa-yawan matukunsa ba shagaltar da shi amsa ibadar bayansa ba bar dai wannan ya kara masa ibada saboda kasance su da ya yi da kuma tsayawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haƙoƙinsu da kuma tsuruwurin salawun na gare su da shiryar wannan ta sa iyahun na gare su bari dai ya tabbatar cewa ita ba ta cikin daga cikin rabonsa na duniya shi ko da ta kasance daga cikin rabon duniya waninsa to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an soye zuwa gare ni daga cikin duniyar ku sai shi ya san san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da aka ambata na daga mace ku da kuma turare wayannan da suka zamanto na daga lamarin duniyar wansa ne kuma aiwatar da haka manzon Allah yake yi ba wai dan duniyarsa bane ba bare da lahirarsa ne saboda fa'idodin da zakarna muka ambace ta a cikin aure kuma dan haduwar mala'iku a cikin turare kuma dan cewa shi har ila yau yana cikin abin da zai kewa wato yake kwadaitarwa a musa jima'i yake kuma taimakawa gare shi yake kuma motsa sauban nan nasa to kaga san manzon Allah ga wayannan tadodi guda biyu saboda waninsa ne da kuma an gije sha'awar waninsa amma san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haƙiƙa wanda yake ya keɓanci zati nasa a cikin mushahadar tsarin ubangijinsa ne da kuma wato gana da ubangiji to dan haka ne ya rabe tsakanin soyayya guda biyu ya rabe tsakanin halaye guda biyu sai manzon Allah ya ce an sanya wato sanyin idanu a cikin sallah kaga ya daidaici annabi Yahya da annabi Isa a cikin kifaya da fitar sayyidina Allah ya kiyaye shi kusan su sannan kuma sai ya ƙara wata fifiko a kan annabi Yahya da annabi Isa da cewa shi ya tsaya da wato ku hidima gare su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana daga wanda aka ba shi iko a bisa ƙarfi a cikin wannan an ba shi da yawa daga cikin wannan to dan haka ne ma aka halatta masa daga azannan na 'ya'ya mata abinda ba halatta ga waninsa ba haƙiƙa mun rawaito daga sayyidina Anas ɗan Malik Allah ya ƙara yarda gare shi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana kewaye a bisa matekunsa a cikin sa'a min al-layl ta dare da kuma rana su goma sha ɗaya ne Anas ɗan Malik ya faɗa mun kasance muna zantarwa
cewa an ba wa manzon Allah karfin mutum 30 Imam An-Nasa'i ya fitar da wannan arwato kasar nan wannan daga Abu Rafi'in da kuma Dawud sai Yamani an ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama karfin mutum 40 a cikin jima'i misalin wannan ya zo daga Safwan dan Sulaimin Salma ta faɗa wa take barayyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kewayo a fasa mate kun sa guda tara wani dare
na'am
wata da haramin kulli
wahidatin
sannan ya
dauki
amsa da ko
wata
daya kafin ya dauke wa dayar
wa
qala yace hada yawm wannan shine fi tsarki ya fada zan yi kewayo a layata wannan dare a sama teku guda dari ko ko 99 kuma cewa shi ya yi watan da haka Abdullahi bin Abbas ya fada yace a bayan annabi Sulaiman akwai wan mutum 100 yana da mata 300 yana da kuma sadaka guda 300 Imam An-Nakafi ya kaito da wani nasa mata 700 sannan kuma sadaka guda 300 ya gamance ga annabi Dawud alaihi salamu a sabulin duniya ta sa da kuma wadatun sun abinci da yake da aikin hannunsa yana da mata ku guda 100 ya cika da mata uriya suka zama guda 100 ya yi farka amsa wannananka a cikin littafi mabuwayi da fadan Allah ta'ala inna hadha akhi lahu 99 najatan wannan kissa kuriya za mu zo kanta nan gaba insha Allah a cikin karatukan mu bata inganta ba Imam Al-Kahi da kansa ya fada a karshe kuma har malamai da suka yi bayani sun fada cewa sayyidina Ali Allah ya tarishi ya ce duk wanda ya zantar da labarin kuriya da annabi Dawuda a wannan yadda suke fada domin Yahuda ne suka fara fadarsa saboda ba mu zo mu karanta shi fulla ko mu je da hukuncin shi ace duk wanda aka ji ya fade shi yana itiqadi akan wannan to sai a masa bula la 160 saboda haddin annaba ba kamar haddin farko ba ne ya bu a cikin amaliku daga annabi sallallahu alaihi wasallam ana fasa mutane da abu guda hudu da baiwa kyauta da kuma yawan jima'i da yaki amma kaga wato alfarma to wannan abun godewa ne a wajen masu hankali a al'ada gwargwadon alfarman mutum shine girmansa a cikin zukata Allah ta'ala ya fada a cikin sunanta annabi Isa alaihi salamu wajihan fi dunya wal akhirah sai dai aibin nan na alfarma masu yawa ne domin dai mai cutarwa ne a sashen mutane saboda ƙarshen lahira to wannan ne ya sa wanda ya zarge shi yake ya fi kishi ya rasa shi ne ɓuyan suna ya ma zo a cikin shari'a ɗin wato yaban ɓuyan sunan da kuma zargin ɗauka a ban ƙasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance an azurta shi na raufar jini da kuma daraja a cikin zukata da kuma girma tun gabanin annabta a yi lokacin jahiliya har ma da bayanta alhalin ku suna sarrafa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna kuma cutar da sahabbansa suna nufin wato cutar da annabi sallallahu alaihi wasallama a kan kansa a boye har idan manzon Allah ya fuskance su sai su girmama lamari na sa sai su biya bukata ta sa labaran ku fira a cikin wannan ranka sananne ne da sannu shashin su zai zo wanda bai taba ganin manzon Allah ba ina rudewa kuma ina fargita idan ya gan shi kamar yadda aka rawaito da kailatu cewa ita yayin da ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai aka fargita ta tsorata sai manzon Allah ya ce da ita ya ke miskiniya na hore ki da nutsuwa ya bu a cikin hadisin nan Abi Mas'ud al-Badri cewa wani mutum ya tsaya nan gaba ga Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ko yi jikin sa ya dinga rawa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi kai sauke gare ka ni ba sarki bane karanta hadisi da tsayin sa amma girman alƙadarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da annabta da madaukakin darajar nan ta sa da manzanci da kuma girman daraja ta sa da cewa shi wato abin zabi ne da kuma karama da Allah ya ba shi a nan duniya to wannan wani lamari ne wanda ya kai mutuƙa ƙwarai sannan shi a lahira shugaba ne na yayin annabi Adamu amsa ma'anar wannan fasali muka tsara wannan ismi da dukkanin sa fasali ke yadda kare da mana amma ka ga nau'i na uku shi ne abin da halaye suke sassamawa a cikin yabo gare shi da kuma yin albarkacce ne da sababin sa da bibitawa saboda shi kamar yawan dukiya ka ga ma abokin dukiya amsa jumla abin girmamawa ne a wajen ammawa saboda wato wannan dukiya za ta tare da shi zuwa ga bukatunsa da kuma tabbatar da abin da ya nufa da sababi na sa idan ko ba haka ba to wannan bai zama wata fa'ida a kan kansa ba mutukar dukiya ya zamanto da wannan sura ya zamanto ma abokin dukiyar mai cewa ne gare shi a cikin abin da ya taso masa da abin da ya taso wanda ya buduro masa ya kuma burce shi da kuma sarrafa wannan dukiya abu giranta ma'ali yana fiye da kake da kake da wannan dukiyar ebo wanda yake kyakkyawa da kuma daraja a cikin zukata da sai zaman to fa'ida ne a cikin ma'abocinta a wajen yan duniya idan ku yi juye da ita a cikin fuskokin nan na albin rukubutar wato biyayya ya ce da dukiyar ta sa a cikin tabarkan alkhairi ya nufa Allah ta'ala da wannan dukiya da gidan lahira to sai zaman to fa'ida ne a wajen kowa a kowane irin hali kuma duk lokacin da aka ce ma abokin dukiya ya mai rike dukiya ne baya fuskantar da dukiyar fuskokinta shi dai kwaɗayin tara dukiya kawai yake kullum to yawan dukiya sai zamanto kamar babu ne sai ya zamanto ta waya ne a cikin ma'abocinsa ba zai tsaya da shi ba a wata tabarkin nan na kubuta bar dai zai aukar da shi a cikin farfaman ramin nan na wato ƙasƙancin rowa da kuma abin zargi na ƙasƙanci to yayin nan a ce yabo da dukiya da falala ta sa a wajen wanda yake ma fifita shi ba ta zamanto don kansa ba karere shi don saduwa da shi ne izuwa wani nasa da kuma sarrafa shi a cikin wato wajen sarrafa shi kaga mai tara dukiya mawabi idan bai ajiye dukiyar abu giransa ba bai fuskantar da shi fuskokinsa ba ba zai zamanto mai dukiya ba a hakika ba zai zamanto mawadaci ba da ma'ana bai zamanto abin yabo ba a wajen ɗaya daga cikin masu hankali bar dai shi talaka ne har abada ba mai saduwa ba zuwa wata bukata daga cikin bukatunsa domin abin da ke hannunsa na daga dukiya wa mai saduwa zuwa gare ta ba sallata ce alayya kansa ba
asba kadina maligai
sai zaman to wato hazina maligai wato gashi ana gan su mai dukiya ashe dukiyar wani yake taskancewa eh
wala malalahu
kuma zaman to babu dukiya ga wato kuma yaran sa babu musu tarbiyya kake ci ba shikenan kuma za ta fa ba eh an tambaye wani idan wani gadi fikira ba eh ni gadi da yaran shikenan eh wai an tambaye wani aka ce kare masa ta kuwa yace shi ai ko sallah ma baya yi dan ne aiki tambaye sa kane baban ka san addu'a yace ai shi ko sallah ma baya yi ko da ka wata addu'a bai aka ba kaga ashe ba wai tarin dukiyar ne kadai ba lalle kar a manta da bangaren tarbiyya ga yara Allah kai mana haka a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
wa ka'annahu lai tajriyadihi
kai ka ce babu komai a hannunsa na dukiya shi kuma mai ciyar da dukiya to mawadaci ne kuma wato mai dukiyar ne mai wadata ne tunda ya sadar da fa'idodin nan na dukiya ko da babu komai a hannunsa na dukiya imam al-Ghazali ce to yanzu ka duba tarihin manzon sallallahu alaihi wasallama a cikin dukiya da kuma dabi'a ta sa a cikin dukiya zaka samu manzon Allah sallallahu alaihi
wasallama har utiya kaza'in al-ard
an ba shi taskokin kasa baki daya
wa mafatih al-bilad
da kul mabudaina garuruwa
wa uyillat lahul ghanim
an halatta masa ganimomin yaki
wa lam tawalli nabiyyin
ba halatta ga wani annabi ba gabanin sa an bude a cikin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama garuruwan nan na Hijaz da garin Yaman da gabaɗayan daular Larabawa da abin da ya kusanci wannan nanka misalin garin Sham da kuma Iraki sannan an kawo wa manzon Allah kuma sunta sannan an kawo masa jizyarta sannan an kawo masa sadaqoki irin abin da ba a kawo wa sauran sarakuna sai dan wani abu kaɗan daga ciki sannan an samu wasu jama'u daga cikin sarakunan nan na garuruwa sun wa manzon Allah hadiyya to annabi bai zama ya bari kinta da wani abu daga cikinsa ba da ya rike ko da dirhami ba daga gare shi bar da ya sarrafa shi a masarrafa ta sa ya wadatar da wani sarki ya kuma karfafi musulmai da shi wa kala manzon Allah ya ce yace wallahi ba abin da yake faranta min a ce ina da dutsen Uhud duk dinare ne baban ji farin ciki ya ce wani dinare ɗaya ya kwana a gurina ba sai dinaran da zan ajiye shi don biyan bashi wata rana dinare sun zo an kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya rarraba ta sai ya zama saura dinare shida sai ba da ita ga tashin matekunsa sai bacci ya zama bai iya ɗaukan annabi ba har sai da manzon Allah ya tashi ya raba wannan wato dinare shidan sannan sai ya ce yanzu ne na samu hutu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki gidan rahama wato sulkensa yana abin jinginawa a cikin ciyawar iyalin nan nasa manzon Allah ya takaita daga cikin ciyawar nan tasa da tufafinsa da kuma wato gurin zamansa amsa abinda larurar rayuwa suke kira zuwa gare shi kuma ya yi gudun duniya a cikin abinda ba shi ba annabi ya kasance yana sanya abinda ya samu a galibin lokaci annabi yana sa rigar gashi da kuma wato mayafi wanda yake mai kaushi da bargo wanda yake mai kauri amma wanda ya zo masa sai ya bashi sai ya bashi kunkuma ta dibaji wadda aka yi mata dajiya da dinare wanda ma bai zo ba sai ya aika masa domin albarkaceniya a cikin yato tufafi da yin ado da ita ba ta cikin tadoji na ɗaukaka ba ta cikin tadoji na girma bar ma wato ado yana cikin alamun mata kada dai abin da ake so min har daga cikin tufafi shine tsarkin wannan tufafin da kuma tsakatsaki a cikin jinsi na sa da kamancewa ta sa shine wato tufafin misalinsa ne ya zama to mai sarrafa ta mutuncin jinsin sa ba
bimma la yu'ti ila shura
daga abin da ba zai fa yi zuwa shura ba
yastarafa
cikin bangarori guda biyu
wannan masharhu da
alhalin ko shari'a ta zargi wannan nananka gaya albari a cikin sa a cikin al'ada a wajen mutane kada dai yana komawa ne zuwa albari albari da yawan abin samu da kuma cikar hali to haka nan albari sai ce niya da kyawun nan na almaskani mazauni da yawan nan ta manzili gida wato gida da yawai ta aloli na sa da masu hidima da ababen hawa wanda kwaye mallaki ƙasa aka kawo zuwa gare shi abin da ke cikin ƙasar amma kuma ta yi mara wadda yi bawon nan saboda gudun duniya da kuma tsarkar kowa to wannan shi ne mai tattaro falon nan ta dukiya shi ne mai mallaka alfahari ga wannan tada in ta zama to falla mai karuwa ne a kanta alfahari a cikin alfahari sannan mai mimikuwa ce a cikin yabo da kaura kansa da ya an haka barinta da gudun da ya fi faniya a cikin mai kare wata shi ne duniya da ba da ita a guraren da ake zargin ake da kanta alhamdulillah.